الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yago mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata. A yau muna 22 ga watan Sha'aban, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 14 ga watan uku shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sharhus Sunna na Ash-Shaykhul Imam Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya ibn Ismail al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Ba dai fi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Ba sharaɗi ba ne ba na ingancin hajji cewa sai mutum ya yi umra, kamar yadda a faɗa ta wasu daga cikin magabata, matsayin umra ya wuce sunna, kamar yadda hajji farilla ce, ita ma umra farilla ce. Sai dai ita hajji rukuni ce daga cikin rukunan musulunci guda biyar, duriya akan haka, tare da cewa jumhurin malamai sun tafi akan cewa sunna ce. Don haka mutum bai yi hajji ba yana iya zuwa ya je umra, kuma idan Allah ya hore masa kuma ya je ya yi hajji. Amma abin da ya fi dacewa a farko, in har shi ya biya, to ya kamata ya biya hajji, ya yi ƙoƙari ya je ya sauke faradi, daga baya in Allah ya hore masa kuma sai ya yawaita umra. Na'am. Yake kula da bangaren ni. Na'am.
Ya dauka su masai ga wasu sabu kuma abin da ya saba. Da kashe da wannan sunce da yake yi. Ko shi da dama su wata.
To shi tuban duk wanda ya ci haƙƙin wani, dole ne ya mayar masa da haƙƙinsa ko kuma ya nema ya yafe masa. Ba bambanci tsakanin haƙƙi na mumini da kafiri. Duk wanda ka ci haƙƙinsa, ka mayar masa da haƙƙinsa ko ka nema ka yafe maka, wannan yana ɗaya daga cikin sharuɗa na tuba. In laifin ya kasance akwai haƙƙi, akwai haƙƙi na bawa yana rataye, to dole ka maida masa haƙƙinsa ko ka nema ya yafe maka. Bayan ka daina wannan aiki na saƙo, kuma ka yi nadama, kuma ka yi niyyar cewa nan gaba ba za ka koma ba, inda haƙƙin wani ka mayar masa da haƙƙinsa ko ka nema ya yafe maka. Wai misali dan bulaguro ne yana ganin cewa in aka hau mota kafin aje inda za a tsaya lokacin sallah yana iya turawa ya tafi koma ya fita, yana iya yin sallah kafin shigar lokaci bai ya halatta. Haramun ne yin sallah kafin lokacinta, duk wanda ya yi sallah kafin lokacinta to ba ta yi ba, dole sai ya sake ita sallah ba abin nan ta. Don haka a matsayinsa na matafiyi zai yi jiran lokaci ya yi, in ana kan mota lokaci ya yi, in ya tabbata direba zai tsaya kafin fitar lokacin sallah to sai ya yi haƙuri inda aka je aka tsaya, sannan sai ya sallaci sallah. In kuwa direba ya ki tsayawa kuma ya tabbata kafin aje inda za a tsaya lokacin sallar zai fita, to a cikin motar zai yi sallah a zaune bakin gwalgwadon abinda zai iya ruku'u da sujada sai ya yi nuni. Sawa'an motar tana fuskantar alƙibla ko ba ta fuskantar alƙibla, haka zai yi sallar shi. Amma in ya tabbata za a iya tsayawa kafin fitar lokaci ita na wannan sallah, to sai ya haƙuri inda aka je aka sauka sannan ya yi sallah. Amma cewa zan hau mota zan yi bulaguro bari in yi sallata, wannan ko ya yi ba ta yi ba. Kamar yadda da yawa za ka ga mutane wasu yan bulaguro ne kafin alfijir ya keto sai ka ga mutum wai ya yi sallar asuba waya ai mota zai hau, to wannan kuskure ne ko an yi ba ta yi ba. Alhamdulillah dukkan gidajen kar yanzu galibi in lokacin sallah ya yi sukan tsaya jama'a su yi sallah kuma sannan a yi gaba. An gane ko ba sa irin wannan duk inda duk motar da za ka shiga galibi sukan tsaya a lokacin sallar asuba in an je daidai inda suke tsayawa, kamar yadda galibi anan in sun fita a tesawa suke sallar asuba. An gane ko, ko kuma kafin ita ko kuma gabanta dai bakin yadda dai damar yadda tafiya ta bada. Don haka nan mutum yayi gaugawa yayi ya ce mota zai hau, wannan ba uzuri bane ba, ko yayi sallah sallah ba ta yi ba. A inda kawai ake gaggauto da sallah a yi ta kafin lokacin ta sai in jami'i ne za a yi hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci az-zuhr da al-asr ko magariba da isha, domin hada salloli biyu masu tarayyar lokaci rangwani ne kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga matafiyi. An ba shi dama shi matafiyi da zai hada az-zuhr da al-asr ko magariba da isha, in ma yayi jam'u taqdim ko yayi jam'u ta'khir. Jam'u taqdim a farkon lokacin az-zuhr in an sauka, idan an yi az-zuhr kai tsaye sai a kawo al-asr in yaso a hau mota a yi ta yi, ko kuma in lokacin az-zuhr yayi sai a ki tsayawa sai a bari sai in lokacin la'asar ya shigo sai a tsaya a yi az-zuhr a yi la'asar in yaso a yi ta yi. To haka magariba da isha, in lokacin magariba yayi sai a tsaya a sallaci magariba kai tsaye a kawo isha a yi ta yi kuma sannan a hau mota a yi ta yi, ko kuma in lokacin magariba yayi sai a ki tsayawa sai in lokacin isha yayi sai a dakata a yi magariba a yi isha in yaso a yi ta yi. To wannan duka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma rangwame ne ga matafiya hada wannan salloli biyu masu tarayyar lokaci. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama bayani akan wata mas'ala daga cikin mas'aloli na aqida, shine abin da ya shafi littafin Allah subhanahu wa ta'ala gagarba dan littafi shine alqur'ani. Bayanin ya gabata kamar yadda malam ya tabbatar mana ita wannan mas'ala a aqidar ahlus sunna wal jama'a. Shi alqur'ani zancen Allah ne mai girma da daukaka. An gane ko ba halitta bace daga cikin halittunsa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya yi zance da wannan alqur'ani. Lafazin da ma'anar gaba ɗaya daga Allah subhanahu wa ta'ala yake. Kuma Allah ya yi zance da wannan alqur'ani da harfa da kuma sauti, sauti wanda ake ji amintaccensa a wajen isar da wahayi ga manzanni. Jibrilu alaihi salam shi ya jiwo wannan alqur'ani daga Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye, sannan ya sauko ya jiyar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan alqur'ani. Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ku ya jiyar da sahabbansa har ya iso gare mu a yau, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ubangiji ta'ala yake cewa wa innahu, lalle wannan littafi wanda ka zo da shi, la tanzilu rabbil alamin, lalle saukakke ne daga gun Ubangijin halittu. Nazala bihi ruhul amin, wato ran tsarki amintacce shine Jibrilu alaihi salam. Nazala bihi shine ya sauka da wannan littafi ala qalbika akan zuciyarka, ma'ana shine ya karanta maka wannan alqur'ani ka ji daga gunsa kuma ka kiyaye shi. Litakuna minal munzirin, dan ka zamanto daga cikin jimillar masu gargadi. Bilisanin arabiyyin mubin, kuma wannan littafi ya sauka ne da yare wanda yake na larabci ma'abucin fasaha. To dan haka aqidar ahlus sunna wal jama'a qur'ani zancen Allah subhanahu wa ta'ala ne. Shi ya yi zance da wannan alqur'ani da harafi kuma da sauti. Jibrilu alaihi salam ya ji wannan alqur'ani kai tsaye daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji wannan alqur'ani daga bakin Jibrilu alaihi salam, sannan sahabbai su kuma suka ji wannan alqur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shine anan malam yace mana wal qur'anu kalamullahi azza wa jalla, alqur'ani zance ne na Allah mai girma da daukaka. Wa min ladunhu, kuma wannan alqur'ani daga gunsa yake, ma'ana shine yayi zance da wannan alqur'ani da harafi da sauti. Wa laysa bi makhluqin fayabidu, alqur'ani ba halitta bace daga cikin halittun Allah. Fayabidu balantana ya hallaka, ma'ana ya kare a wayi gari a ce babu shi, babu duriyarsa kwata-kwata. Ayoyi na alqur'ani sun wuce a lissafa da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suke tabbatar mana da wannan aqida cewa alqur'ani zance ne na Allah, ba halitta bace daga cikin halittunsa. Kamar yadda bayani ya gabata daga cikin dalilai fadar Allah subhanahu wa ta'ala, afatadumuna an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Da fadarsa wa in ahadun minal mushrikina stajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma'amana dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun. To dan haka wannan ita ce aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina sahabbansa cewa alqur'ani zancen Allah ne ba halitta bace daga cikin halittunsa kamar yadda Abubakar Allah ya kara masa yadda yake fada yake cewa ayyu sama'in tuzilluni wa ayyu ardin taqulluni in kuntu fi kitabillahi ma laysa minhu yake cewa wace sama za ta yi min inuwa wace ƙasa ce za ta dauke ni in har na faɗi abinda baya cikin littafin Allah nace Allah ya ce ma'ana littafi ne na Allah zancen sa ne ba halitta bace daga cikin halittunsa zancen Allah subhanahu wata'ala ku sifa ce daga cikin sifofinsa kamar yadda zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da farko haka duk wata sifa daga cikin sifofinsa wato ba ta da farko shi yasa malam ya biyo baya da fadar sa yake cewa wa kalimatullahi wa qudratullahi wa na'atuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqati malam yace kalimomin Allah da kudura ta Allah da sifarsa da sifofinsa dukkan su yace cikakku ne ba halittu bane daga cikin halittunsa kamar yadda yake cewa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada yake cewa duk wanda ya sauka wani masauki ya faɗi wannan addu'a yace a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq yace ina neman tsari da kariya da kalimomin Allah waɗanda suke cikakku game da sharrin abinda ya halitta na halittunsa manzon Allah yace wannan bawa da yayi wannan addu'a har ya bar wannan gude ya sauka wani abu ba zai cutar da shi ba الشاهد أن الشاهد في كلمات الله تامات يكلم من الله وأن ذكي تكوك وأن كي تبكر من الشيء وقرآن استفاني لغتك يستفوك الله سبحانه وتعالى دومين نيمن ذري ده حدثة شركاني إن دا أشي القرآن حدثاني تودا نيمن ذري ده شيء بذي حدثة با أنغانيكو tunda cewa a'udhu bi kalimatillahi tammati kenan kalimomin Allah sifa ne daga cikin sifofinsa ba halitta bace daga cikin halittunsa shi yasa ya halatta kenan mu nemi tsari da wannan addu'a ko kuma mu nemi tsari da kariya game da sharrin dukkan wani ma'abucin sharri da wannan alqur'ani da Allah ya saukar mana ta hanyar karanta shi da nura da abin da yake cikin sa domin neman tsari da halitta shirka ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilan ahlus sunna wal jama'a da suka tabbatar da cewa alqur'ani zance ne na Allah zancen Allah sifa ne daga cikin sifofinsa ba halitta bane daga cikin halittunsa inda halitta ne to neman tsari da kalmomin Allah ba zai halitta ba amma ga ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan addu'a shine yace ghairu makhluqatin ba halittu bane malam yace da'imatu kuma madawwama ne har abadan abada wato ba sa karewa ba sa gushewa dukkan wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala sifa ce da'ima har abadan abada wannan sifa tana nan wa lam yazal muttasifan biha subhanahu wata'ala malam yace kuma azaliyatu sifofin Allah bauri ne idan aka ce azali abinda bashi da farko ba za a ce ga lokacin da ya faru an gane ko wannan malam ya ciro su ne daga cikin fadar Allah subhanahu wata'ala huwa al-awwalu wal akhir shine ubangiji wanda yake na farko wanda farkon sa ba ta da farko wal akhir shine na karshe wanda karshen sa ba ta da karshe
kamar yadda ya gabata a cikin darasin mu na muqaddima ta risala yace laysa bi awwaliyati ibtida'un wala li akhiriyati inqida'un to haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara mana wannan aya yace allahumma antal awwal falaysa qablaka shay'un wa antal akhir falaysa ba'daka shay'un ya Allah kai ne na farko babu wani abu gabaninka kai ne na ƙarshe babu wani abu bayanka to shine anan malam yace da'imatun azaliyatun sifofin Allah subhanahu wata'ala madawwama ne wanzazzu ne har abadan abada ba sa gushewa kuma bauri ne ma'ana ba su da farko yace walaysat bi muhdathati sifofin Allah subhanahu wata'ala ba fararru bane fatabidu balantana su hallaka domin duk wani abu wanda yake fararri mai hallaka ne mai karewa ne kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa kullu shay'in halikun illa wajha haka ya faɗa kuma kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram shine yace walaysat bi muhdathati sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ba fararru bane fatabidu balantana su hallaka wala kana rabbuna naqisan fayzidu malan yace ubangijinmu mai girma da daukaka bai zaman tuta wayayye fayzidu balantana ya dadu tuncan cikakke ne tawaya wato bata taba riskar ubangiji subhanahu wa ta'ala domin tawaya aibe shi gani ko tawaya aibe shi shine yace wala kana rabbuna naqisan fayzidu ubangijinmu ba tawayayye bane fayzidu balantana ya dadu malai yace jallat sifatuhu an shibhi sifatil makhluqina sifofin mahaliccinmu mai girma da daukaka wato sun wuce su yi kama da sifofin halittunsa ma'ana Allah ya girmama matsayinsa ya wuce a ce sifofinsa sun yi kama da sifofin halittunsa shi ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kuma shi ya koma faɗa wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma ya koma faɗa hal ta'lamu lahu samiya in aka ce samiyun shine ash-shabihu wal masir malan yace wa qasurata anhu fidanul wasifina wato nura da kaifin hankali na masu siffantawa wato wa kasurat anhu ta takaita gabarin siffanta Allah subhanahu wa ta'ala duk kaifin hankalin bawa duk iya lurashi yayi kadan ya siffanta wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko yayi kadan ya siffanta wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala duk nuraka duk fahimtarka in kana so ka gane sifofin Allah subhanahu wa ta'ala hanya ce daya dole ka koma alqur'ani da sunna ta hanyar alqur'ani da sunna muka sani sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa kamar yadda magabata suke faɗa suke cewa sanin abu ka san shi har ka bada labarin shi to baya kasancewa sai ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku ake sanin abu har a bada labarin cewa ga yadda yake abu na farko shine ya zamanto wannan abu ka taba ganin shi da idanka duk abin da ka taba ganin shi da idanka zaka iya bada labarin shi kuma zaka iya bada sifofin sa kace kamar kaza yake yanzu misali wanda bai taba ganin giwa ya iya cewa ga yadda giwa take amma wanda ya ganta zai iya bada labarin ta yace kamar kaza take an gane ko to wannan ita ce hanya ta farko ya zamanto kaga abu in kaga abu zaka iya bada labarin shi ka siffanta shi kace kamar kaza yake in dai ba kamza karin wannan kamza wannan karda kamzan kurege kamar yadda Hausawa suke fada an gane ku shi kurege bai taba cin kamzo ba bai rawaye ba shi labarin cewa kamzo yana da dadi shi kuma yayi gaba sai ya fada shi kuma bai taba ci ba balantana ya san ga yadda yake to a takeice hanya ta farko hanya ta biyu ya zamanto shi abinda kake bada labari kake siffanta shi ka taba ganin abinda yayi kama da shi kaga yanzu duk wanda yake durina zai iya bada labarin cewa ai ita giwa kamar durina take an ce kamar durina take a wajen girma bambancin ta da durina ita durina ita giwa tana da wasu kaho guda biyu tana da kuma dogon hanci da sauransu kenan duk abinda ka taba ganin wanda yake kama da shi zaka iya bada labarin shi ka bada sifofinsa hanya ta uku idan baka taba ganin abu baka taba ganin abin da yake kama da shi to hanya ta uku da ta rage maka wanda ya san shi ya baka labarin shi wanda ya san shi ya baka labarin shi yanzu idan muka dauki hanya ta farko wannan hanya ta farko ta kuri gare ni babu wani wanda ya taba ganin Allah subhanahu wataala babu wata idaniya ta wani bawa a wannan rayuwa ta duniya wadda take da ikon ganin zatin Allah subhanahu wataala hatta da fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi masa tambaya daren da aka tafi saman bakwai da shi aka ce ya rasulullahi kaga ubangijinka mai girma da daukaka manzon Allah ya ce haske ya sha makanci tsakanina da shi yaya za a yi na gaishe to dan haka hanya ta farko ta kuri gare mu ba wanda ya taba ganin Allah subhanahu wataala hanya ta biyu ita ma ta kuri gare mu domin ba mu taba ganin wani abin da yake kama da Allah subhanahu wataala domin shi yace mana laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kenan hanya ta uku ita ta rige mana wanda ya san shi ya ba mu labari game da yadda yake sunayensa da sifofinsa dan haka kenan wannan hanya ta uku da ta rige mana sai ka koma alqur'ani da sunna da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani shine ya ba mu labari game da sunayen Allah subhanahu wataala da sifofinsa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai ingantattu ya ba mu labari game da sunaye na Allah subhanahu wataala da sifofinsa to shi yasa anan mallan yace wa qasurata anhu fi danul wasifina nura da kaifin hankali na masu siffantawa wato ta takaita gabarin siffanta Allah subhanahu wataala duk kaifin hankalin mutum duk lura shi yayi kadan ya siffanta Allah subhanahu wataala da wata sifa sai dai ya koma alqur'ani da sunna ya bada labari kamar yadda shi ubangiji ta'ala ya bada labarin cewa yana da sifa kaza yana da suna kaza kuma ya koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya mallan yace qaribun bil ijabati inda su'ali ubangiji ta'ala makusaci ne wato game da karba addu'ar bayinsa inda su'ali lokacin da suka roke shi duk lokacin da bawa ya daga hannunsa ya roki ubangijinsa to ya tabbata cewa ubangiji ta'ala yana kusa da shi yana jinsa yana ganinsa kuma ya fi shi sanin menene bukatunsa kuma shi yake da iko akan biya masa dukkan bukatunsa shi ya faɗa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun kuma shi ya faɗa وقال ربكم ادعوني استجب لكم كما شي يقوم فدا امن يجيب المضطر اذا دعاه شينه مالن يچي قريب بالاجابه عند السؤال مكوساتي ني game da karba addu'ar bayinsa inda su'ali lokacin da wato suka roke shi kamar yadda Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda yake fada yake cewa wani lokaci muna cikin tafiya muka ringa daukaka muryanmu game da hailala da kabbara, an gane ko lokacin da muka hau tudu, domin sunna ne ga matafiyi duk lokacin da ya hau tudu yayi kabbara, in ya shiga kurami gangare yayi tasbihi. In kana cikin tafiya sawa'an a kafa kake ko akan abun hawa kake, sawa'an wannan tafiya a cikin gari ne ko kuma bulaguro ne, in an hayo tudu sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar, idan an gangara sai ka ce subhanallah subhanallah. Hikima anan domin shi bawa wani abu yakan bujuro masa yaga girman abu, to duk lokacin da girman wani abu ya bujuro maka sai ka tuna cewa akwai mai girma wanda yake sama da shi, an gane ku? Shi ne kenan aka sunnanta mana yin kabbara idan muna cikin tafiya mun hayo tudu. Tasbihi kwa kamar kaskanta ne, wannan ba tasbihi ba, shiga kurami gangarawa kamar kaskanta ne mutum yake. To shi kuma sai aka shar'anta mana yin tasbihi, domin tasbihi tsarkake Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne gabarin duk wani aibi da tawaya. To shine yace sai muke daukaka muryanmu, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace da mu ya ayyuhan nasur ba'u ala anfusikum, yace ya ku jama'a ku saukaka ma kawunanku, fa innakum la tad'una asamma wala ga'iban, ku san da cewa fa wanda kuke kira ba kurma bane kuma ba fakakke bane, innahu ma'akum, wanda kuke kira yana tare da ku. Ma'iya anan ma'iya ce amma, ma'ana yana tare da ku da sanin sa, kuma yana ganin ku, kuma yana da iko akan ku, ba yana tare da ku da zatin sa. Sai yace innahu sami'un qarib, shi Ubangijin ku wanda kuke kira mai matukar ji ne game da duk abin da bayin sa suke faɗa, da wanda ya fito ya bayyana faɗa, da wanda ya yi gunguni, da wanda ya kunshi a zuciyarsa gaba ɗaya, Allah ya san me kai wani. Shi ya faɗa sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi, shi ya faɗa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, shi ya faɗa innahu ya'lamu aljahra min alqawli wa ya'lamu ma taktumun, shi ya faɗa qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard, kuma ya koma faɗa wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi dhati sudur. To shine anan yace innahu sami'un, lalle Ubangijin ku mai matukar ji ne game da duk abin da bayin sa suke faɗa, qaribun kuma makusaci ne game da su. Sai yace tabaraksuhu wa ta'ala jadduhu, sunan sa ya daukaka, girman sa ya girmama. To dan haka shine anan ma da yake siffanta Ubangiji, sai yake tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa na cewa makusaci ne game da bayansa, wato game da karba addu'ar su lokacin da suke roƙon sa. Sai yake ba'idun bit ta'azzuzi, wato mani sanci ne game da daukaka layunalu, ba a isa ba wato a samu Ubangiji subhanahu wata'ala da wata cutarwa, ba wanda ya isa ya tinkade shi, kamar yadda ya faɗa a cikin hadisi al-Qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni, ya ku bayina ku san da cewa ba ku kai matsayin cutar da ni balantana ku cuce. Shine yace ba'idun mani sanci ne bit ta'azzuzi, game da daukaka ko ka ce da buwaya da kasaita, la yunalu, ba a iya samun sa wato da wata mugunta. Sai yace alin ala arshi, kuma madaukaki ne akan gadan mulkin sa, kamar yadda ya faɗa ar-rahmanu ala al-arshi istawa, bayani akan wannan mas'ala ya gabata. Ba'inun min khalqihi, kuma mani sanci ne wato game da halittarsa, an gane ko? Halitta daban, mahalicci daban, ba a kwatsa ba suke, kamar yadda masu wata aqida kufriya ta kafirci ita ce wannan wahadatul wujud, ko kuma al-ittihad wal hulul, masu cewa Allah yana cikin komai, ma'ana duk abin da ka gani Allah ne. Shi yasa wani daga cikin su idan ya sha iska sai ya ce maka ai shi ma Allah ne, wai Allah ne ya bayyana wai a sifar halittunsa. Gane ku? Kamar yadda wani daga cikin soyayya yake zazzaga rigar shi alkyabban shi zake fada wai ma fi hadhihi jubbati illa Allah, wai a cikin wannan jabbatawa babu kowa in banda Allah. Me yake nihi? Yana nihin cewa shi Allah ne. Kamar yadda wani daga cikin soyayya shi yin tasbihi ma zai yi maimakon ya ce subhanallah, cha yake subhani subhani, kuma wai wannan su ne wai ake cewa waliyai. Waliyai ne amma na shaidani, kamar yadda Allah yana da waliyai nashi, shaidani ma yana da nashi. Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillahi wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taguti faqatilu awliya ash-shaytani Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut. To dan haka Ubangiji ta'ala ba'inun min khalqihi, mani sanci ne game da halittarsa, domin ya daukaka akan al'arshin sa da zatin sa. Mawjudun, malam yace samamme ne, walaysa bi ma'dumin, ba rashashshe bane, wala bi mafqudin, ba wani abu bane ba wanda za a ce babu shi. Kamar yadda aqida ta jahamiyya, wai su Allah baya gabas, baya sama, baya kasa, baya kudu, baya arewa, baya gabas, baya yamma, baya cikin sarari, baya cikin teku, kina ya zamanto ma'adu. An gane ku? Irin wata littafi da ake ce mishi arshada, wanda ake hada shi a cikin kawaidi, wai cewa baya sama, baya kasa, baya gabas, baya yamma, baya kudu, baya arewa, baya cikin sarari, baya cikin teku. Kenan duk abin da aka ce babu shi a sama, babu shi a ƙasa, bayya gabas, bayya yamma, bayya kudu, bayya arewa, kenan kwata-kwata babu shi. Kenan wannan aqida, aqida ce ta kafirci, duk wanda ya tafi akan ta kenan kwata-kwata bai yarda ba da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa anan malam ya ce mawjudun samamme ne, walaysa bi ma'dumin, ba rashashshe bane, wala bi mafqudin, kuma ba rashashshe bane. An gane ko? Idan aka ce mafqud, wanda aka rashe shi kwata-kwata ba a san shi ba. Shi yasa ai kafin haka malam ya ce adin ala arshi, madaukaki ne akan al'arshin sa, ba'inun min khalqihi, mani sanci ne wato game da halittarsa, gabarin halittarsa. Sai ya ce mawjudun walaysa bi ma'dumin wala bi mafqudin. Za mu tashi gaba ta gaba. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala, والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون وبعد البلا منشورون ويوم القيامة إلى ربهم محشورون ولدى الأرض عليهم محاسبون بهدرة الموازين ونشر الصحف الدواوين أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله لحاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Malam Allah ya ji kansa na fada wal khalqu mayituna bi ajalihim inda nafadi arzaqihim wa inqati atharihim, wanda wannan wata mas'ala ce daga cikin mas'aloli na aqida, shine tabbatar da wato cewa dukkan wata halitta wato mai dandanar mutuwa ce. Shine yace wal khalqu, halittu gaba ɗayan su mayituna, masu mutuwa ne, bi ajalihim wato a sababin cikar ajalin su, inda nafadi arzaqihim, lokacin karewar arzikin su wanda Allah ya yanka musu, wanke ba'i atharihim, da yankewar wato gurabun su ko kace sawun su, iya inda mutum zai taka tuntuni Allah ya kaddara, lokacin da wannan taki ya kare ya cika, to kuma ba maganar daidai da taki ɗaya a dada ma bawa, dole kawai in lokaci ya yi tafiya za a yi. Ita mutuwa farkon zango ne daga cikin zanguna waɗanda suke na lahira, kuma ita mutuwa gaskiya ce. An gane ko? In har baka mutu ba, to ai a gabanka waɗanda suka mutu sun wuce lissafi, nawa ka gani wanda ka rayu da su a yau babu su, babu alamarsu. To don haka ita mutuwa tabbas ce. Allah ya kaddara ma bayinsa mutuwa duk wata rai, wato mai ɗanɗanar mutuwa ce banda rai ɗaya-ɗaya ta mahaliccin kowa da komai. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, nahnu qaddaruna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqina, mu ne muka kaddara mutuwa tsakaninku, wa ma nahnu bimasbuqina, Ubangiji ta'ala ya ce kuma mu wato ba ababen rinjaya ba ne a tsiri mana, a nuna mana fin ƙarfi, ba inda za ka shiga ka guje ma mutuwa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, ce da su mutuwar da kuke famar guje mata, ku tabbata mai cin muku ce, ma'ana duk inda kuka shiga. Kamar yadda ya faɗa, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, duk inda kuka kasance mutuwa za ta riske ku, ko da kun zamanto cikin dogayen gini waɗanda suke abin tsawaita ma gini, benaye waɗanda suke abin tsawaita ma gini, duk inda mutum ya shiga ya ɓoye in lokaci ya yi, mutuwa za ta je ta ƙwanƙwalo shi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya mai da martani ga munafikai waɗanda suke da'awar fita fagen daga, shi yake gaggauto da mutuwa. Fita fagen daga ko bulaguro, shi yake gaggauto da mutuwa. Zaman gida, shi yake tsawaita rayuwa. Ubangiji ta'ala ya faɗa, allazina qalu li ikhwanihim wa qa'alu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al maut in kuntum sadiqin, ce da su idan lokacin ku yayi, in kun isa ku ije ma kawunan ku mutuwa, in har kuna da gaskiya cewa fita fagen daga shi yake gaggauto da mutuwa, zaman gida shi ke tsawaita kwanukan rayuwa. To dan haka dai mutuwa abu ce wanda Allah ya kaddara ma bayi, kuma dole su mutu, kamar yadda ya faɗa, kuma innakum ba'da zalika lamayituna, sannan bayan wannan halitta da muka muku, Ubangiji ta'ala ya ce ku tabbata cewa ku kin nan gaba ɗayan ku masu mutuwa ne. Kamar yadda ya faɗa, kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, kuma ya faɗa kullu shay'in halikun illa wajha. To shine anan malam yake tabbatar mana da wannan aqida cewa wal khalqu mayituna bi ajali, wato su bayi masu mutuwa ne a sababin cikar ajalin su. In aka ce ajali, abinda Allah ya yanka ma bawa na iya rayuwar da zai yi, shekarun da zai yi, da watannin da zai yi, da kwanukan da zai yi, da awowin da zai yi, da mintunan da zai yi, da sekondin da zai yi, dukkan gaba daya kowane bawa kafin ya zo duniya Allah ya yanke masa iya kwanukan rayuwa da zai yi. Shine malam yace inda nafadi arzakihim, a lokacin karewar arzikinsu, domin shi ma arziki bawa kafin ya zo duniya Allah ya kididdige masa iya abin da yake arzikinsa. In aka ce arziki a aqidar ahlus sunna wal jamaa, kullu ma yuntafa'u bihi, duk abin da ake amfani da shi sunan shi arziki. Abinci da kake ci arziki ne, tufafi da kake sawa arziki ne, abin da kake hawa arziki ne, duk abin da kake amfani da shi arziki ne. Kuma a gun ahlus sunna wal jamaa ba bambanci tsakanin halak da haram, da wanda yake cin halak da wanda yake cin haram, gaba ɗaya kowa arziki ne na Allah yake ci, sai dai ita haramun Allah ya haramta mana, halak ita ce Allah ya halitta mana. Amma sabani ga Mu'tazila, su haram ba arziki bace, halak ita ce arziki. An gane ku? To da mai cin halak da mai cin haram, a aqidar ahlus sunna wal jamaa kowa arziki ne yake ci, kuma arziki ne na Allah. sai dai wannan arzikin Allah ya halitta wannan ko ya haramta domin shi ya fada wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin kuma ya kuma fada wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim shine yace inda na fadi arzakihim a lokacin karewar arzikinsu wanki kwa'i asarihim da yankewar wato sawun su gurabu kenan iya takin da zaka yi Allah ya riga ya kayyade in ya cika to dole za a koma zuwa gare shi to wannan yana nuna mana cewa a aqidar ahlus sunna wal jamaa da wanda lafiya kalau ko da rashin lafiya ya kwanta kan shimfida aka wayi gari babu shi da wanda aka kashe shi wannan kowa ya mutu ne a ajalinsa an gane ko domin shi kwanuka rayuwa bawa bai isa ba ya gaggauto shi kafin lokacinsa didai da segon daya mutun ya koma zuwa ga Allah ya bar arzikin ya bar kwanukan rayuwarsa ko ya bar didai da kwaya ɗaya ta arzikinsa a doran ƙasa wannan bai yi ba kuma in lokaci yayi ba maganar jinkiri kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdim duk wanda ya mutu ya mutu ne a ajalinsa da wanda ya mutu akan shimfida da wanda aka kashe shi kowanne ajalinsa ya kai sabani ga mu'tazila su sun tafi akan cewa duk wanda aka kashe shi an gaggauto masa ajalinsa inda wai an bar shi zai ci gaba da rayuwa domin su suna gabatar da hankali akan nasu an gane ko suna gabatar da hankali wai su a tunanin su mutumin da aka kashe shi inda aka bar shi zai ci gaba da rayuwa to amma a aqidar ahlus sunna wal jamaa kamar yadda nasi na alqur'ani da hadisi ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar duk wanda ya mutu ya mutu ne a ajalinsa kwanukan rayuwarsa sun cika kuma ya cinye arzikinsa gaba daya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa hadisi ne sahihi yake cewa inna ruhal qudusi nafasa fi ruhi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawiba ajalaha yace lalle ran tsarki jibrilu alaihi salam yayi busa a cikin zuciyata duk wata rai bata isa ba ta mutu sai ta cike ajalinta kwanukan da Allah ya yanka mata kuma sai ta cinye arzikinta gaba daya da wanda aka kashe da wanda ya mutu lafiya kalau akan shimfida kowanne ya mutu ne a ajalinsa shine mallaye yace wanki kwaya asarihi wato da yankewar wato sawuns kamar yadda hadisi ne sahihi riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wata rana ummu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take wata addu'a manzon Allah ya ji ta lokacin da take addu'ar take cewa Allahumma matti'ini bi zawji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi abi sufyana wa bi akhi muawiya tace ya Allah ka ji yadda ni dadi da mai gidana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mahaifina Abu Sufyan da dan uwana Muawiya manzon Allah sai yace da ita innaki sa'alati Allah ta'ala li ajalin madruba wa atharin mawdu'a wa arzakin maqsuma yace ki roki ubangijinki ga wasu ajali wanda tuntuna an buga an kayyade shi da kuma wasu sawu ko kuma taki wanda tuntuna an riga an kayyade shi da arziki wanda tuntuna an riga an raba manzo Allah yace la yu'ajjilu Allahu shay'an minha qabla hillihi Allah baya gaggauto wani abu daga ciki kafin lokacin sa wala yu'akhiru minha yawman ba'da hillihi daidai da yini daya Allah ba zai jinkirta in lokaci yayi manzo Allah sai yace walau sa'altillahi ta'ala an yu'afiyaki min azabin finnari wa azabin fil qabri lakana khairan inda a ce kin roki ubangijinki ya baki lafiya ya kare ki game da azaba ta wuta ya kare ki game da azaba ta kabari sai da yafi miki alkhairi akan wannan addu'a da kike mijinki da kike cewa Allah ya ji yadda ke dadi ya ji yadda ke bakin iya abinda aka kayyada shine za ku yi da shi haka mahaifin naki iya bakin abinda Allah ya kayyade masa na kwanukan rayuwa shine iya jin dadin da zaki da shi daidai da sai gwanta ba za a kara mishi haka shi dan uwan naki Abu Sufyan kenan addu'a ce tuntune kin yi ta kariya ce bayan bugo abu ne wanda tuntuna Allah ya riga ya kayyade shi ba a ragewa ba a karawa kenan kawai ki roki Allah ya baki lafiya ya kare ki game da azaba ta wuta da azaba ta kabari manzo Allah ya ce shine ya fiye miki alkhairi dan haka dai a takaice ajali a kayyade yake kowa in lokaci yayi dole zai tafi ba magana a jinkirta masa daidai da kibtawar ido kuma bawa bai isa ba ya gaggautu lokacinsa kafin lokaci yayi shine malam sai ya faɗa sun mahum ba'da baghdati fil quburin musa'aluna wato sannan su bayi bayan matsatsa ta kabari musa'aluna ababan yi ma tambaya ne wannan baghda ma'ana matsewa ta kabari babu bambanci tsakanin mumini da kafiri duk wanda ya mutu idan an shigar da shi cikin kabari abu na farko kabari sai ya matse shi sannan ya sake shi ba bambanci tsakanin mumini da kafiri kamar yadda hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa launa ja ahadu min bammatil kabri lana ja sa'd ibn mu'az manzo Allah yake cewa inda akwai wani bawa da zai kubuta game da matsatsa ta kabari manzon Allah ya ce wallahi tabbas da Sa'ad ibn Mu'az wato ya kubuta kamar yadda wannan hadisi Sheikh Nasir Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami an gane ko hadisin asali yana cikin Al-Mu'jamul Kabir na Al-Imam Tabrani sannan kuma yana cikin Musnad na Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya manzon Allah ya ce inda akwai ɗaya daga cikin jama'a wanda zai kubuta game da matsatsa ta kabari manzon Allah ya ce wallahi tabbas Sa'ad ibn Mu'az da ya kubuta wanda shine wanda al'arshin Allah ta yi gilgiza a sababin mutuwarsa to dan haka shine malam ya ce thumma hum ba'da dhabta sannan su bayi bayan matsatsa ta kabari wannan fil kuburi a cikin kaburra yace musa'aluna yace ababan yi ma tambaya ne to wannan fitina ta kabari da bawa yake haduwa da ita farko shine wannan matsewa ta kabari da yake ma kowane bawa mumini ko kafiri bayan haka sai tambaya ta wasu mala'iku biyu masu girma masu daraja a gun Allah subhanahu wata'ala su ne wanda ake kiran ɗaya daga cikinsu munkar ɗayan shi kuma nakira kamar yadda wannan sunaye nasu haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi manzon Allah yake cewa idza kubiral mayyit atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima almunkar wal akharu annakir manzon Allah yace idan an binne bawa wato wasu mala'iku biyu za su zo masa aswadani masu bakar huska azraqani masu dagwalen ido bakar huska da bulin ido in aka ce azraq shine launi wanda yake bulu ka san shi bula baya haduwa da baki an gane ko in ya hadu baya bada kyau an gane ko ga waɗanda suke masanan kala baki ba a hada shi da bula bakar huska da bulan ido wasu sukan fassara azraq cewa ja ba a kiran shi azraq in aka ce azraq shine bula shi ja ahmar sunan shi ga ya can fadar Allah subhanahu wata'ala wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa lafazin zurq jami'i ne na azraq to haka su waɗannan mala'iku ga bakar fuska ga bulun ido manzo Allah yace ɗaya ana ce masa munkar ɗayan shi kuma ana kiran shi nakira to waɗannan mala'iku idan aka binne bawa za su zaunar da shi kuma wannan bai takaita ba ga wanda aka yi gina kabari aka binne shi. Asali in bawa Allah ya masa rasuwa shine a yi rami a binne shi, amma duk yadda bawa ya kasance sawa'an an binne shi ko wuta ta cinye shi, kurmus ya zama toka, ko wanda naman jeji ya cinye shi, to wannan tambaya tabbas sai an masa, sai dai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi game da wannan fitina ta kabari. Tambayar ɗan tambayoyi ne guda uku masu sauki, amma ga wanda Allah ya sauƙaƙa masa amsa waɗannan tambayoyi ba ƙwarewa ba ne a wajen yaren Larabci, an gane ko? Ko kai siba wahi ne a wajen iya Larabci, matuƙar baka tanadi wannan amsa tun kana raye, to ba yadda za a yi ka bada wannan amsa. Gaya waɗanda suke tatattun Larabawa ƴan asali, irinsu Abu Lahab, irinsu Abu Jahal, irinsu Umayya ibn Khalaf, irinsu Al-Walid ibn Mughira, irinsu Asi ibn Wa'il As-Sahmi, wannan amsa sun kasa bada ta. Tambaya ta farko da mala'ikun za su ma bawa bayan sun zaunar da shi, jama'ar da suka kawo shi sun juya sun tafi, za su yi masa tambaya ta farko su ce masa man rabbuk, wane ne ubangijinka? Idan mumini ne sai ya ce rabbiyalla, Allah shi ne ubangijina, ma'ana shi ne abun bauta ta ɗaya-ɗaya, ba ni da wani abun bauta in ban da shi. Sannan sai su yi masa tambaya ta biyu, wa man nabiyuka, wane ne annabinka? Mumini sai ya ce Nabiyyi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shine annabina. Sai su yi masa tambaya ta uku, wa ma dinuka, menene addininka? Sai ya ce diniyal islamu, musulunci shine addini na, bani da wani addini in ban da shi. A lokacin nan su waɗannan mala'iku sai su ce masa, daman Ubangijinmu ya sanar da mu haka za ka ba da wannan amsa dacicciya, don haka sai su ce masa, koma ka kwanta, irin kwanci ka yi bacci, irin bacci na sabon ango, wanda ba wanda ke falkar da shi daga baccinsa, face mafi soyuwar jama'a a gunsa ita ce amarya. Maza Allah ya ce za a buɗe masa ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna, zai ci gaba da wato shakar kanshin aljanna da ɗanɗanar ni'imarta har izuwa yinin da za a tada alkiyama. Kabarinsa manzon Allah ya ce za a faɗaɗa shi iya ganinsa, za a faɗaɗa shi iya ganinsa. To waɗannan su ne iya tambayoyin da mala'iku za su yi ma bawa. Shi yasa aka shar'anta mana a ƙarshen kiran sallah, bayan mun kwaikwayi lada ne, to me wannan addu'a, wanda wannan addu'a tana tunatar da mu waɗannan tambayoyi na kabari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya. Kuma haka tana daga cikin azkarus sabahi wal masa, zikirin safe da yamma, gane ku? Don haka mutum yana raye ne zai tanadi wannan amsa. In baka tanade ta ba, duk wani lakantawa da za a yi maka, wa iza sa'alakal malakanil karimani an rabbika wa nabiyyika wa dinika, fa qul lahumā Allāhu rabbī wal islāmu dīnī wa muhammadun sallallahu alayhi wa sallama nabiyyi, wallahi ba za ka faɗa ba, ba za ka ba da amsa, an gane ku? Kuma wannan daman baya da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama. Shi wannan talkini da ake ma mamaci bayan an gama binnewa a kewaye helo, a yi masa wannan talkini, kwata-kwata baya halatta bid'a ne. Hadisin da ya zo la asula lahu, baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Don haka su malikiya ba su yadda ba a yi ma mamaci talkini, su malikiya sun karhanta. Waɗanda suka tafi a yi ma mamaci su ne malaman Shafi'iyya, dalilin su wannan hadisi na Abu Umama Al-Bahili, shi ko hadisi ne mauhu, kwata-kwata baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. to dan haka kenan in mumini ne Allah zai bashi damar amsa wannan tambayoyi kamar yadda Allah ya faɗa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Idan ku kafiri ne ko munafiki lokacin da aka ce masa man rabbuk, wane ne ubangijinka, sai yayi nishi ya ce la adani, ban yi sani ba. Waɗannan mala'iku sai su kai masa duka da wata guduma, wanda wannan guduma inda za a bigi dukkan wasu duwatsu na duniya kai tsaye za su nike su zama gari. Wannan mala'iku sai su ce masa la daraita wa la talaita, kar Allah ya sa ka sani kuma kar Allah ya sa ka faɗa. Su yi masa tambaya ta biyu, wane ne annabinka, sai ya koma nishi ya ce la adari, kuntu aqulu ma yaqulu an-nas, ni dai naji mutane suna fadar kaza, ni ma nake fada. Wannan mala'iku su koma kai masa duka su ce masa la daraita wa la talaita, kar Allah ya sa ka sani kar Allah ya sa ka fada. Su yi masa tambaya ta uku, wa ma dinuka, menene addininka, ya koma yin nishi ya nuna cewa bai sani ba. Su ce masa kar Allah ya sa ka sani kar Allah ya sa ka fada. Za su doke shi da wannan guduma ta bakin karfi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, wa yudrabu bi madarika min hadidin darba, guduma ta bakin karfi za su kai masa duka. Fa yasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghayru thaqalain, duk wanda yake kusa da shi sai ya ji wannan duka, amma banda mutum da aljani, amma da dabbobi da komai suna jin azabar da ake ma bawa a cikin kabari, amma mutum da aljan su ne ba sa yi. To dan haka kasancewar shi wannan da ya kasa bada amsa kai tsaye, Ubangiji ta'ala zai sa kabarin sa ya matse shi. Manzon Allah yace hatta taktalifa aqlahu, sai ya kai kasusuwan hakarkarin shi sun saba. A lokacin nan kuma za a buɗa masa wani rami daga cikin ramuka na wutar jahannama, wal iyazu billahi, zai yi ta shakar gubarta da tsananinta da zafinta har izuwa yini wanda yake na alkiyama. Mummunan aikinsa da ya aikata a rayuwa, Allah zai rikida shi ya maida shi wani mutum wanda yake mummuna, mai bakar huska, mai jan ido, ko ka ce mai bulan ido, mai doyi. Ya ringa tsine masa albarka, yana la'anta shi, shi yana la'anta shi, tambaye shi kai wane ne, Allah ya kare ni game da kai, sai ya ce ni ne mummunan aikinka da ka aikata a rayuwarka, wal iyazu billahi. To dan haka ita wannan tambaya ta kabari tabbas ne, an gane ko? Dan haka malamai ahlus sunna wal jama'a dukkan irin waɗannan masail suke tabbatar da su, domin akwai masu inkarin irin waɗannan abubuwa waɗanda suka shafi bayan mutuwa da abubuwan da suke wakana a yinin alkiyama. To shine anan malam yake faɗa, yake cewa sannan kenan su bayi, malam yake cewa bayan wannan matsatsa ta kabari, malam yace musa'aluna, ababan yi ma tambaya ne, an gane ko? Za a yi musu waɗannan tambayoyi a cikin kabarinsu. Shine malam sai yace wa ba'adal bila manshuruna, an gane ko? Wa ba'adal bila manshuruna. Ko kuma kafin haka ita wannan ni'ima ta kabari da wannan azaba ta kabari, a magana mafi rinjaye tana kasancewa ne ga rai da gangan jiki. Bawan da Ubangiji ta'ala ya masa dace game da amsa wannan tambayoyi, ni'imar da za a yi masa a cikin kabarinsa, ransa wanda ya rayu da shi a nan duniya da gangan jikin shi gaba ɗaya, su ne za su ɗanɗani wannan ni'ima. Haka nan bawan da za a azabtar da shi, ran shi da ya rayu da shi da gangan jikin shi, su ne za su ɗanɗani azaba. Tare da cewa wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa ni'ima ta kabari da azaba ta kabari ya takaita ne ga rai banda gangan jiki, wasu suka ce a gangan jiki ne banda rai, amma a magana mafi rinjaye rai da gangan jiki su ne suke ɗanɗanar ni'ima ta kabari, kuma su ne suke ɗanɗanar wato azaba ta kabari. Illa kasancewar ita azaba ta kabari kuma ta kasu kashi biyu, akwai wanda azabar su madawwamiya ce, da zaran sun mutu wannan azaba ta kabari idan suka hadu da ita azaba ce wanda ba za ta yanke ba za ta ture sai ta hadu da azaba ta yinin alkiyama. Wannan kuma ya keɓanta ne ga waɗanda suka mutu akan kafirci, suka kafirci ma Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, wa min man haulakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adhabin 'azim. Haka Allah ya faɗa ga Fir'auna da mabiyansa, annaru yuraduna 'alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala Fir'auna ashadda al-'adhab. Dukkan waɗannan ayoyi suna tabbatar mana cewa wanda ya kafirce ma Allah tun daga azaba ta kabari, to azaba ba za ta yanke masa, za ta haɗu da azaba ta yinin alkiyama. Amma shi mumini mai saban Allah daga cikin wannan al'umma, ita azaba ta kabari ɗan lokaci ne za ta yanke bakin gwalgwadon aikin shi na sako, bakin gwalgwadon azaba. An gane ko waɗanda suke kenan muminai daga cikin wannan al'umma, kenan za a azabtar da su bakin gwalgwadon wannan sako nasu, bayan haka kuma azabar sai ta yanke. Tare da cewa ita azaba ta kabari hadisai ingantattu da ayoyi na Alkur'ani su suka tabbatar da ita, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi yake cewa, yace laula an, yake cewa laula Allah tadafan la da'awtullaha an yuriyakum azabal qabr, ko kuma an yusmi'akum azabal qabr aw kama kala. Manzon Allah yace in ba dan kar aje ku kasa binne junanku, mutun ya mutu dan uwanka ya mutu ku kasa kai shi ku binne, manzon Allah yace wallahi da na roki Allah ya jiyar da ku azabal qabr. Laula Allah tadafanu, ba dan kar aje ku kasa binne ɗan uwanku, manzon Allah yace da da'awtullaha ta'ala an yusmi'akum shay'an min azabil qabr, yace wallahi da na roki Allah ya jiyar da ku wani abu daga azaba ta kabari. Wannan hadisi yana tabbatar mana azaba ta kabari. Haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wasu mutane kabura guda biyu, manzon Allah yake faɗa innakuma la yu'adhabani, lalle waɗanda suke cikin kaburran nan ana azabtar da su. Sai yace wa ma yu'adhabani fi kabir, ba a azabtar da su a sababin wani abu mai girma, ma'ana wanda bari shi cewa akwai wahala, abu ne mai sauki, amma suka yi sakaki har ya zame musu matsala, ya janyo musu azaba ta kabari. Abu na farko manzon Allah ya faɗa yace shine, yace ɗayan baya nisan ta kanshi gabarin bawali, idan yana bawali ya kambar bawali yana taba jikinsa. Na biyu manzon Allah yace shi kuma annamimi ne, yakan gutsurutso ma tsakanin jama'a game da annamimanci, shi ne sababin abin da ya janyo musu azaba ta kabari. To shi yasa aka sunnanta mana duk ƙarshen sallah ta farilla kafin mu salamci sai mun nemi tsari game da azaba ta kabari. Wannan duka yana daga cikin dalilan da suke tabbatar mana azaba ta kabari. Nan insha Allah ya kamata Allah ya kare mu, nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.